أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا تقوز قوتا جماد الأولى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو دائرة دليه هدو دا أربعين دا هدو ودا تيدي دا بيو قوتا شا بيو شكرة دبو بيو da 22 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda da take cikin wannan unguwa mai albarka ta Hausawa Zuru Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Hikmatun min at-Tarikh littafi ne na babban malami Dr. Uthman Ibn Muhammad Al-Khamis hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 65 ko darasi na 65 a cikin ainihin wato wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun karasa tattaunawa game da al-mabhath as-sadis hadith as-saqalay ma'ana hadithin nan da muka karanta na taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di abada kitab Allah wa itrati inda malam ya gama tattaunawa mana wato wannan hadithin cewa ta fuskar isnadi bai inganta ba hadisan da suka inganta mun ka karanta su waɗanda duk suna magana ne game da ruko da littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma girmama iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba kaman yanda shi'a suke ko suka fassara hadithin ba kuma suka yi hujja da shi wanda mun karanta ba shi da inganci ta fuskar isnadi to sannan muka shiga al-mabhath as-sabi' shi kuma wato aliyu hadithu aliyu minni wa ana min ali shi ma mun tattauna game da wannan hadithi na da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aliyu daga gare ni ne ni ma daga aliyu ne ko kuma aliyu na wane ni na ali ne to shi ma wannan hadithin sun yi hujja da shi wajen nuna cewa sayyidina ali shi yafi kowa cancantar zama khalifa saboda annabi ya ce aliyu minni wa ana min ali to shi ma wannan hadithin kusan magangarar hadithin tana komawa ne zuwa ga abi ishaq as-sabi'i wanda mudallis ne kamar yanda dai mun karanta satin da ya gabata da sauran bayanan da malamai suka yi sannan kuma idan wannan kalma ta ko wannan magana ta aliyun minni wa ana min ali tana nuna cewa shi ya fi cancanta zama khalifa to ashe Julaibib shi ma ya fi kowa cancanta ya zama khalifa dan shi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce Julaibibun minni wa ana minhu sannan idan har wannan za a iya yin hujja da aliyun minni wa ana min ali wanda zai cancantar da sayyidina Ali zama khalifa fiye da Abubakar da Umar da Uthman to ashe kabilar Abu Musa al-Ash'ari su ma khalifofi ne su yafi kamata su ma a zabe su zama khalifofi saboda su ma annabi ya ce musu hum minni wa ana minhum ina fata gane to wannan duk shine abin da malam ya faɗa dan ya nuna maka cewa waccan magana ta aliyu minni wa ana min ali ba kaman yanda suka fassara hadisin yake nufi ba hadithin yana nuna cewa ana min ali wato ana min aliyun wa aliyun minni kamar yanda muka karanta wajen ainihin wato taimakon addini da biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da karfafar wannan addini da tsayuwa da haƙin Allah subhanahu wa ta'ala to aliyun minni wa ana min ali. Mun fara tattauna mabahathi na 8 hadithu al-ithnai ashara imama, lokaci ya cin mana mun dai karanta ainihin wato hadithan da mabambantan lafazan su, wanda lafazin farko Imam al-Bukhari a cikin Kitabul Ahkam ya ruwaito shi, Imam Muslim hadithul imara a cikin Kitabul Imara kai ya ruwaito shi, hadithin yakunu 12 amiran kulluhum min quraishin, za a samu wato shugabanni guda 12 dukkanin su daga Qurayshawa, da kuma hadithi lafazi wato da kuma wani lafazin da yake cewa la yazalul islamu azizan ila 12 khalifatan kulluhum min quraishin, musulunci ba zai gushe ba yana da ƙarfi zuwa lokacin khalifancin waɗannan mutane guda 12 dukkanin su daga Qurayshawa ne. Shi ma wannan hadithin Imam Muslim ya fitar da shi a cikin Kitabul Imara. Sannan akwai wani lafazin da annabi yake cewa la yazalu hadha ad-dinu azizan, wannan addinin ba zai gushe ba yana da ƙarfi, mani'an yanda wato ba zai tabu ba, ila 12 rajulan, har zuwa lokacin khalifanci ko jagorancin mutum 12, wanda shi ma wannan hadithin Imam Muslim ya fitar da shi a cikin Kitabul Imara. Sannan akwai lafazi na ƙarshe da muka karanta, la yazalu ad-dinu qa'ima hatta yakuna alaykum 12 khalifa kulluhum tajtami'u alaihim al-umma, wato la yazalu ad-dinu qa'ima, addinin musulunci ba zai gushe ba yana tsaye, wato ya kafu har zuwa lokacin khalifancin mutum 12, kuma kulluhum tajtami'u alaihim al-umma, dukkanin su al'umma musulmi za ta hadu a kansu, wato a wajen su. Wannan shi ma hadithin Imam Abu Dawud ya ruwaito shi da Imam Tabarani a cikin Al-Kabir. To wannan hadithi su Shi'a sun ce suna kafa hujja da wannan hadithi da cewa ai ana nufin imaman su guda 12. To shin hadithin yana magana akan limaman Shi'a guda 12 ko kuma ba haka yake nufi ba? To shine zamu ji bayanin insha Allah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa bayanu dhalika fi ma ya'ti, bayanin waɗannan hadisai da mabambanta lafuzzan su, to bayanin zai zo kamar yanda zaka ji. Al-hadithu fihi anna ad-din yakuna azizan fatrata khilafatihim thumma yazulu hadha al-izz fa mata al-izz wa mata ad-dhill. Tambaya ta farko da malai yace al-hadith, wannan hadithin da muka karanta fihi a cikin sa anna ad-din yakuna azizan, an ce addini zai zamanto gagaraba dau, zai zamanto mai karfi fatrata khilafatihim, tsawon lokacin khalifancin waɗannan shugabanni guda 12. Thumma yazulu hadha al-izz, sannan kuma daga baya wannan karfi na addini zai kau, zai gushe. To yaushe ne daukakar, yaushe ne karfin, yaushe kuma za a samu wannan kaskanci din? Kenan kaga an ce har zuwa tsawon lokacin su zai zamto wato addini yana da karfi. Kenan bayan sun kare addini zai samu rauni kenan. To yaushe za a samu karfin, har zuwa yaushe kuma za a samu ainihin wato adh-dhul? Ash-shi'atu taqulu, Shi'a su sai suka ce lam yakuna ad-dinu azizan abada, ai addini ma bai taba yin karfi ba, kuma ba zai taba yin karfi ba har abada, fi khilafati man sabaka, a khalifancin waɗanda suka gabata. Khalifancin sayyidina Abubakar addini ba shi da karfi, khalifancin sayyidina Umar suka ce addini bai da karfi, khalifancin sayyidina Uthman addini ba shi da karfi. Shine ma'ana lam yakuna ad-dinu azizan abada, ai addini ma bai taba yin karfi ba har abada, fi khilafati man sabaka, a khalifancin waɗannan manyan sahabbai da suka gabata. Bal kana a'immatuhum mustatirina khaifina, bal ma a daidai lokacin da Abubakar da Umar da Uthman suke khalifanci, su limaman su, su Shi'a kenan, limaman nan nasu guda 12 mustatirina a boye suke, khaifina a tsorace suke, yata'amaluna bittaqiyati suna yin taqiya ne, an gane ko? Suna da rauni, suna ba su da karfi, sun buya, ba su bayyanar da kansu ba, sun wato suna yin taqiya, kamar yanda mun sha tattauna a game da taqiya ko? Bal yarawna anna al-amra kana fasidan, wai wayannan limaman nasu suna ganin al'amarin ya ɓaci, al'amarin wannan addini ya gurɓace, zaman Abubakarin a zamanin Abubakar wa Umar da Umar wa Uthman da Sayyidina Uthman, bal inna aliyan indahum bal ma wai sayyidina ali su a wajen su lam yastati an yuzhira ad-din as-sahiha a lokacin wai ba shi da karfi ba zai iya karfin hali wajen bayyanar da addini ingantacce ba addinin abubakar da umar da usman duk gurbataccen addini ne wai suka ce to me yasa sayyidina ali shi da yake da kan yake kan ingantaccen addini me yasa lokacin bai bayyana ba ya kuma bayyanar da addini ingantacce suka ce ai lokacin ba zai iya ba bal kana ya'malu bittaqiya ya san abubakar ba daidai yake ba ya san umar ba daidai yake ba ya san usman ba daidai yake ba amma saboda lokacin shi ba zai iya kalubalantar su ba suna nuna cewa sayyidina ali matsoraci ne ya ga gaskiya ya ki fito da ita ina fata an gane dan haka suke nufi in ba haka ba kamar sayyidina ali kamar jarumta irin tasa irin abubuwan da muka karanta na falala ta sayyidina ali radiyallahu anhu da jara'a da karfin halinsa a ce ana ba daidai ba yake magana bal ma ya shiga cikin gwamnatin da ya san ba daidai ake ba ya shiga cikin gwamnatin abubakar da umar da usman haka suka ce to ya sayyidina ali bai ba suka ce kana ya amalu bittaqiya shi ma lokacin taqiya yake yi fa mastata'a an yuzhira alqur'ana sahiha shi yasa ya kasa bayyanar da ingantaccen alqur'ani akwai qur'ani sahihi a hannun sayyidina ali na hannun abubakar da umar da usman ba shi bane qur'anin na asali ba shi bane qur'ani ingantacce ina qur'ani ingantacce yana wajen su sayyidina ali amma ya kasa bayyanar da shi kawai ya boye kayansa kamar yanda shi ma ya boye kansa yake yin taqiya wala mana'a salatat tarawih kuma ya kasa hana sallar asham ka san su ba sallar asham a wajen su dan haka ya kasa hana sallar asham wala ahalla zawajil mut'ati kuma a lokacin ya kasa halattawa mutane ci gaba da auren mut'a dan Allah yanzu wannan ya ban sayyidina Ali suka yi yanzu anan akwai yabo ga sayyidina Ali an ce a lokacin sayyidina Abubakar da Umar da Uthman ya kasa bayyanar da sahihin addini ya kasa ainihin bayyanar da sahihin Qur'ani ya kasa hana ai sallar asham ya kasa halattawa mutane auren mut'a saboda shi ma yana taqiya ya san abin daidai ne ma'ana ya san Qur'anin da ke hannun mutane ba shi bane sahihi ya san sallar tarawih asham ba daidai bace ya san auren mut'a halal ne amma ya kasa yin fitowa ya yi mutane bayanin cewa Qur'anin nan fa ba shi bane na asali ga na asali ya kasa nuna wa mutane sallar asham din nan fa da kuke cika masallatai kuna yi ba daidai bane ya kasa nuna wa mutane cewa fa auren nan na mut'a din nan na awa daya ko minti 30 fa halal ne fa ku ci gaba da yi di ya kasa yin haka saboda taqiya ina ba ta gane al hadithu laysa fihi hasrun li adad al a'imma malai yace abu na biyu shi kansa wannan hadithin babu iyakance babu kididdige adadin shugabanni ko jagorori a cikinsa dan an ce ya kunu 12 amiran kulluhum min quraish ya nuna cewa daga gare su an daina samun shugabanni a hadithin ba inda hadithin ya nuna cewa iya su 12 nan shikenan a cikin hadithin babu kawai an ce za a samu shugabanni guda 12 dukkaninsu daga Qurayshawa a lokaci guda ajere ko kuma dai daga nan zuwa kan a tashi alkiyama wasu malaman suka ce abun abu ɗaya yake ya ce za a samu limamai guda 12 daga Qurayshawa yaushe zuwa yaushe annabi bai faɗa ba ina ba ta gane kenan wasu malaman suka ce kawai abu da abun yake a dai can baya mun samu Abubakar Umar Uthman Ali mun samu Sayyidina Muawiya ko da yake shi ya dan shiga lokacin da an ce wato khalifanci zai zama annabta da khalifanci shekara 30 sannan zai zama mulki to amma daga cikin wayanda ake lissafawa wayanda suna cikin Qurayshawa din kaga akwai shi wayannan khalifofin guda hudu akwai kuma Umar bin Abdul Aziz ina fata an gane to wayannan banda su kuma ajere za a yi guda 12 nan ko kuma can wani lokaci a samu wani shugaban shi ma ba Qurayshi ne can bayan wasu shekarun a kuma samun wani shi ma ba Qurayshi ne to wannan babu wani cikakken bayani annabi dai ya ce za a samu shugabanni guda 12 dukkaninsu daga Qurayshawa sannan hadisin bai nuna iyasu kenan ba ballantana har a ce limamai ko shugabanni guda 12 ne babu kididdigewa bal huwa khabarun bal ma hadisin labari yake bayarwa anna addini cewa wannan addinin na musulunci yakunu azizan zai zama mai karfi ne waqata hukumihim lokacin shugabancin wayannan shugabannin guda 12 wanda kaga daga cikin su guda 12 wanda za a yi har da mahadi wato mahadi na gaskiya ba mahadi wancan wanda ba san inda yake ba wanda aka ce yana cikin sirda yana cikin wani kogo ba shi ba mahadi na gaskiya da annabi yace cikin alamomin tashin alkiyama kaga shi ma yana cikin mutum 12 shi sa wasu malaman suka ce wannan limaman guda 12 ko shugabannin guda 12 ba wai lalle su zama ajere ajere ba daga nan dai har zuwa duniya ta tashi za a samu shugabanni 12 ainihin wato wanda addini zai karfi a lokacin mulkin su ko lokacin shugabancin su kuma daga Quraishawa suke mafhum wilayatul muntazar ila yawmil qiyama famata yakunu izzun wa mata yakunu da'fun sannan tambaya ta gaba wilayatul muntazir kai wilayatul muntazar jagoranci da shugabancin mahadiyul muntazar wannan mahadin da ake jira mahadi na gaske shi shugabancin sa ila yawmil qiyamati har zuwa tashin har zuwa ranar alkiyama ne domin daga cikin alamomin tashin alkiyama akwai bayyanar mahadi kuma zai zo ya shimfida adalci zai tsaye da wato shari'ar musulunci zai kafa a shari'ar musulunci za ta dawo za a yi kaza fa mata yakunu izzun to yaushe ne wannan daukakar za ta kasance wa mata yakunu da'fur sannan yaushe ne raunin zai samu qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum min quraishin fadin annabi da yace dukkanin su daga quraishawa yustaba'adu ma'ahu annahu yuridu aliyan wa auladahu wannan magana ta annabi ta yi nisa kwarai da cewa ana nufin aliyu da yayansa ka san su shi'a sun ce aliyu ne da yayansa mutum limamai 12 kulluhum min quraishin da annabi ya faɗa yustaba'adu ma'ahu ba zai yi ba wato yayi nisa kwarai tare da wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam a ce ai annahu yuridu aliyan annabi yana nufin sayyidina ali wa auladahu da yayansa ballau qala min waladi isma'il bal malai ce da annabi cewa yayi daga yayan isma'il ladda ahashi'atu kadhalika to da yan shi'a sai sun yi da'awar cewa limaman su guda 12 daga annabi isma'il suke kadhalika bi anna immatu min auladi isma'il tunda mutane ne masu runto da harambe da annabi cewa yayi za a samu limamai guda 12 dukkanin su daga yayan isma'il ne to in dai shi'a ne sai sun ce ai limaman su guda 12 asalin su dai yayan annabi isma'il bafo jaa fi sahih fi ummati 12 munafiqa to ya za a yi da wannan hadisin wato malam ya tashi kafa kusa sai ya kafa inci 9 yanzu can an ce hadisin 12 amiran sun ce limaman su ake nufi to sai ya ce to ga wani hadisi ya zo cikin Bukhari fi ummati a cikin al'ummata 12 munafiqan za a samu munafukai 12 su kuma zuwa yi wa'innan munafukan a gane ko ya zo cikin sahihu muslim kai sahihu muslim cikin kitabu sifatil munafiqin a cikin kitabu sifatil munafiqin hadisi mai lamba ta 2779 annabi ya ce fi ummati ka san haka suke yi can ma kaga mun yi ta tattaunawa game da alatar za an takuna minni bi manzilati haruna min musa ko sannan ga aliyun minni wa ana min ali to kuma ga julaibibu shi ma julaibibu minni wa ana min julaibibu ko to yanzu nan ma sun ce an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ya kunu 12 amiran kulluhum min quraishin sun ce ana nufin imaman su guda 12 to sai aka ce to kuma ga wani hadisi annabi ya ce fi ummati 12 munafiqan a cikin al'ummata akwai munafukai 12 fal adadu la ibrata bi da haka adadin ba a la'akari da shi dan an ce za a samu munafukai 12 a al'ummar annabi yana nufin su kenan munafukai 12 ne kwata-kwata a'a ya ce a cikin kunshin munafukan da za a yi a duniya akwai su mutum 12 suna daga cikin al'ummarsa kamar yanda ya ce akwai shugabanni guda 12 da za a samu daga Quraishawa baya nuna su kenan shi yasa fal adadu la ibrata bihi shi adadi ba a la'akari da shi ja al-qur'anu bi dhikri ar-rusul Al-Qur'ani gaba ta gaba, Al-Qur'ani ya zo bi zikirin rusuli da ambatan manzanni, wa risalatihim da kuma manzancinsu, wa lam yataqarrab lil a'immati, amma Al-Qur'ani bai zo da bayanin limamai ba, shugabanni, ma annahum afdal, tare da cewa su limamai, wato Qur'ani yayi bayanin ya ambaci manzannin Allah da manzancinsu. Amma fa Al-Qur'ani tun daga farkonsa har ƙarshe bai maganar limaman Shi'a guda 12 ba. Ma annahum, tare da cewa limaman nan nasu guda 12 afdalu, su a wajensu fa sun fi falala, wa ahammu, sun fi muhimmanci, minar rusuli, fiye da manzannin Allah indahum, a wajen Shi'a. A wajen Shi'a ko manzannin Allah ba su kai imaman nan nasu guda 12 ba su kai su matsayi ba, ba su kai su falala ba, ba su kai su muhimmanci ba. Amma ga Qur'ani yayi bayanin manzannin Allah da manzancin su, amma har Al-Qur'ani aka gama saukar da shi ba a saukar bai yi maganar limaman nan guda 12 nasu ba, tare da cewa kuma limaman nan nasu sun girmama su, sun fifita su, sun martaba su fiye da manzanni. Gaba ta gaba, lima kabila Aliyun bishura, me yasa Ali radiyallahu anhu ya karbi khalifanci ta hanyar shura? Shura su suka zauna suka yi shawara, suka ga cewa sayyidina Ali shi ya fi cancanta zama khalifa, inda nassosi sun tabbatar da shi ne khalifa, ya ba sai an yi shawara ba. An gane me yasa da aka zo za a zai zama khalifa, aka ce sai shura sun zauna, shura suka tabbatar da cewa shi ne, da sai ya ce shi ba ba magana shura, shi nassi ma cewa shi za a nada, shi ne khalifa. وتنازل الحسن لمعاوية ميسا idan nassi ne cewa limamai 12 da annabi ya ce za su shugabanci kuma dukkaninsu da Qurayshawa, idan ana nufin limaman nan na Shi'a guda 12, me yasa Al-Hasan dan gidan Sayyidina Ali ya janye wa Sayyidina Muawiya? An fahimci wannan? Na farko, me yasa Sayyidina Ali ya karbi khalifanci ta karkashin shura? Daya. Na biyu, me yasa Al-Hasan ya sauka ya bawa Muawiya? Na uku, wa baya Al-Husainu li Muawiya, me yasa Sayyidina Husain ya yi wa Sayyidina Muawiya mubaya'a? Wa baya a jami'a immatihim lil khulafa, me yasa dukkanin sauran shugabanninsu suka yi mubaya'a lil khulafa, ga khalifofin nan? Kab ahlul baitin nan da ake magana, babu wanda ya bujirewa Sayyidina Abubakar, ko ya bujirewa khalifancin Sayyidina Umar, ko ya bujirewa khalifancin Sayyidina Uthman. Me yasa wayannan limaman, wayannan wato abinan a'imma din, ma'ana wayannan ainihin wato limamai 12, me yasa suka yi mubaya'a lil khulafa, ga khalifofi? Gaba ta gaba, kaifa yakunu alhadithu nassan ala Ali, yaya wannan hadisin zai zama nassi ne akan Sayyidina Ali cewa shine khalifa bayan manzon Allah? Wan nususu an Aliyin tunafi zalika, bayan gashi maganganu da aka samu daga Sayyidina Ali suna cin karo da haka, an ruwaito daga Sayyidina Ali, akwai nusus maganganun Sayyidina Ali duk da aka ruwaito su wanda suna kore wannan magana ta cewa shine khalifa bayan manzon Allah da nassi, kama fi Nahjul Balagha, kaman yanda yazo a cikin littafin nasu suyan Shi'a Nahjul Balagha, mun karanta satin da ya wuce, inda Sayyidina Ali yake cewa wa ana lakum waziran khairu lakum minni amira. Sayyidina Ali da kansa a cikin Nahjul Balagha sun kawo cewa wa ana lakum wazira, Sayyidina Ali yace ni mataimaki ne gare ku, yana fada game da khalifofin da suka gabace shi, yace ni mataimakin ku ne, khairu lakum, ko khairu lakum minni, wanda yafi alkhairu, wanda yafi ni alkhairi a cikin ku amiran shine shugaba. Wannan mun karanta shi satin da ya wuce a cikin Nahjul Balagha shafi na 136. Lamma tawalla Aliyun al-khilafata lam yad'i nassan bal dhakara annahum hamaluhu alaiha. Lokacin da Sayyidina Ali radiyallahu anhu ya zama khalifa, bai taɓa yin da'awar cewa da nassi ya zama khalifa ba, bal annahum hamaluhu zakara, bal abinda ma ya faɗa Sayyidina Ali ya ambaci cewa annahum, su sahabbai hamaluhu alaiha, su suka ɗauke shi suka ɗora shi akan khalifanci. Inna mashura, shawara aka yi lil muhajirina wal ansar, da sahabbai 'yan Makka da 'yan Madina, aka ga a lokacin wanda yafi kowa cancanta ya zama khalifa shine Sayyidina Ali.
fa in jitama'u ala rajulin shi yasa sayyidina Ali yace idan muhajirun da al-ansar suka hadu akan mutun wasammahu imaman suka ce shine shugaba kana zalika lillahi ridan to ya zama yardajje har a wajen Allah inji sayyidina Ali kuma wannan maganar tana nan a cikin Nahjul Balaga littafin suyan Shi'a a safhat shafi na 367 sayyidina Ali radiyallahu anhu yake cewa ya zama khalifa ne ta hanyar shawara da aka yi tsakanin al-muhajiruna da al-ansar ta haka ya zama khalifa ya ci gaba da cewa ai su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam muhajiruna da al-ansar idan suka hadu suka ce wane ne kuma shine shugaba to wannan mutumin da suka zaba suka dora shi akan shugabanci da khalifanci kana zalika lillahi ridan to wannan abin da suka yi yardaje ne har a wajen Allah wannan magana an kaka fahimce ta sayyidina Ali tana nuna cewa zaman sayyidina Abubakar khalifa Allah ya yarda da yardar Allah sayyidina Umar ya zama khalifa da yardar Allah sayyidina Uthman ya zama khalifa kaman yanda sayyidina Ali ya zama khalifa da yardar Allah qala al-bayadhi al-bayadhi yake cewa inna Ali lam yadhkur an-nassa lis-sahaba as-siratul mustaqim al-bayadhi shi ma wani dan shi'a ne a cikin littafin sa as-siratul mustaqim yake cewa inna Ali lalle sayyidina Ali lam yadhkur an-nassa bai ambaci wani nassi ba lissahabati ga sahabbai cewa shi ya fi cancanta zama khalifa har zuwa lokacin da aka sa sayyidina Abubakar aka sa sayyidina Umar aka sa sayyidina Uthman bai taba ambatan wani nassi cewa shi fa nassi ya nuna ya zama khalifa ya za a sa wani har shi ma ta zo kansa aka nada shi ya zama khalifa bai taba da'awar ya zama khalifa ne da nassi ba kuma al-bayadhi ne ya fada a cikin as-siratul mustaqim walamma qama muhammad bin abdullah bin al-hasan an-nafsu az-zakiyya lokacin da muhammad bin abdullah bin al-hasan wanda aka fi sani da an-nafsu az-zakiyya lokacin da ya tsaya samaha as-sadiqu liwaladaihi ja'far as-sadiq sai ya bada dama ga ƴaƴansa guda biyu musa wa abdullah da musa da abdullah bin dimami ilaihi yace su je su hadu tare da shi da ya zama khalifa ya zama shugaba sai ja'faru salik ya umarci ayansa da musa da abdullah bilin dimami ilaihi yace su je su indimam su hadu tare da shi su je wajen sa duk kaga wannan yana nuna maka babu wani nassi karara da yace ahlul baitin annabi sallallahu alaihi wasallam su za su zama su suka fi cancanta su zama khalifofi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ka koma cikin maqatilu talibin wato maqatilu talibiyin shafi na 244 la yu'qalu wujudu kulli hadhihi al-ahadith hankali ba zai taba yadda ba da samuwar irin waɗannan hadisan gabaki ɗayan su allati yarwi har shi'atu wa'inda shi'a suke ruwaitowa fi dhikr al-a'imma game da ambatan shugabannin nan nasu limaman nan nasu jama'atin aw afradan wato a tattaran su gaba ɗaya ko ɗaiɗaikun su ba zai yiwu ba hankali ba zai taba yadda a ce akwai hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa'inda shi'an nan suke ruwaitowa game da imaman nan nasu thumma tagibu ha jami'u hadhihi riwayat sannan a ce waɗannan ruwayoyin gaba ɗaya sun ɓace ar-ruwati shi'atul kibar daga marwayta addinin shi'a manya-manya wa firaqi shi'a da kungiyoyin da ke cikin shi'a allati kana takhtalifu wanda dama su kansu shi'a suna samun sabani ba'da wafati kulli imamin bayan rasuwar kowane ainihin imamin su to ana samun sabani takriban bayan mutuwar sa ba dadewa mimma yadullu dilalatan qat'iyatan wanda wannan dalili ne yankacce ala anna hadhihi al-ahadith da suke nuna cewa waɗannan hadisan duk da shi'a suke ambato wudi'at mutaakhiran an kirkire su ne daga karshe dan malaman su na farko duk ban san waɗannan ruwayoyin ba
kun fuskanci mala duk wayannan ruwayoyin da zaka ji in ka dauko manyan malaman su na farko ban san wayannan ruwayoyin ba kaga kenan daga baya suka yi kwansu an gane daga baya suka kirkire su suka kirkiro hadisan falala hadisan cewa imamai 12 sune kaza suka dinga ruwayo ruwaya mun karanta satin da ya wuce cewa su asali ma ba su da isnadi ko ba su da isnadi su da haka su isnadi a wajen su wani sabon abu ne daga baya yazo in za a ruwaci magana a ce daga wajen wa eh to shi kuma daga wajen wa shi kuma daga wajen wa kai kuma daga wajen daga baya suka samu isnadi amma asali kawai littafi ne kawai rubuce in suka tambaya zai ce ku kawai ku ruwaita kamar yadda kowa gani a rubuce ba isnadi wilayatul a'immati indahum sirriyatun wai shugabancin al'aimma limaman nan nasu guda 12 indahum a wajen su sirriyatun wai sirri ne anir rida daga ar-rida qal yace wilayatul lahi wai ar-rida yake cewa wilayatul lahi shugabancin ubangiji asarraha ya boye wannan shugabancin ya sirranta shi ila jibril zuwa ga jibril wa asarraha jibril shi kuma jibril yazo ya rada ya sirranta shi ila muhammadin zuwa ga annabi muhammad wa asarraha muhammadin shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sirranta wannan maganar ila aliyin zuwa ga sayyidina ali wa asarraha aliyu shi kuma aliyu ya dinga ainihin sirranta wannan magana ila man sha'a zuwa ga duk wanda ya ga dama thumma antum tudhi'una zalika sannan daga baya kuka zo kawai kuka dinga fantsama wannan magana kuka zo kuka dinga yada ta ma'ana asalin abun da ya zo ne a sirranci ake yi radawa ake a zo a rada wannan kamar yanda Allah ta'ala ya sirranta wa Jibril Jibril ya zo ya radawa annabi annabi ya radawa sayyidina Ali Ali shi kuma lokaci bayan lokaci yana radawa wanda ya ga dama daga baya kuma sai kawai kuka zo ku kuma duk sai kuka zo kuka yada komai da komai man alladhi amsaka harfan sami'ahu wane ne ya rike wani harafi sami'ahu da yaji Al-Kafi wannan magana tana cikin littafin Al-Kafi Kitabul Iman wal Kufr Babul Kitman a mujalladi na 2 shafi na 224 Awsafu lithna ashara wa zamanuhum to sai kuma sufofin wayannan shugabannin guda 12 da annabi ya ce za a same su wa zamanuhum da kuma zamanin su yatawallawna al-khilafata farkon hadisin annabi ya ce yatawallawna al-khilafata su waɗannan mutum 12 za su jibunci khalifanci na biyu daga cikin sufar su al-islamu fi ahadihim aziz musulunci a zamanin su wato zai zamanto yana da yayi karfi daga cikin sufar su annasu yajtami'una alaihim mutane duk za su yi musu mubaya'a za su hadu a kansu wala yandabiqu ala a'immati shi'ati ayyu wasfin siwal adad limaman shi'a din nan guda 12 ko limaman shi'a din nan duk wayannan sufofin babu wata sufa da ta dabbaku akan su in ba adadin ba an fahimta limaman da suke fada kaga daga cikin sufar su yatawallawna al-khilafata su 12 an ce za su zama khalifofi ko daga cikin sufar su an ce al-islamu fi ahadihim azizan musulunci zai yi karfi a zamanin su daga cikin sufar su an ce mutane duk za su hadu a kansu to in ka kalli limaman su guda 12 babu wanda wayanda wato wayannan sufofin suka gaskata a kansu in banda adadin adadin kawai suka rike wannan hadisin ya ce 12 su ma limaman su 12 ne to anan kawai aka samu muwafaka wal adadu mudda'an ba'da al hadith shi ko wannan adadin mudda'an an yi da'awar sa ne ba'da al-hadith bayan hadithin idafatan ila anna al-hasan al-askari musamman an jingina maganar zuwa ga cewa shi hasan al-askari mata biduni zurriya shi fa bai ma haihu ba mata biduni zurriya ya bar duniya ya mutu biduni zurriya bai taba haihuwa ba ba shi da zurriya kaga kenan wannan hadisin wannan adadin shi kansa mudda'an da'awar sa akai domin wanda zai zama ya bada cikon mutum 12 Muhammadu al-Askari kuma shi tarihi ya tabbata sahihi bai taba haihuwa ba shi yasa malai yake cewa sufofin nan gaba daya bata gaskatu ba akan limaman da shi'a suke ta cewa su ne limaman su mafhum
wannan ita ma mas'ala ta takwas al-mabhathu thamin shi ma mun gama tattaunawa shi sai al-mabhathu tasi' al-mabhathu tasi' shi kuma hadithu ana madinatul ilmi wa aliyun babuha shi ma wata magana ce da ta shahara a bakuna ana cewa hadithi shine hadithin ana madinatul ilmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana madinatul ilmi ni ne birnin ilimi wa aliyun babuha shi kuma aliyu shine kofar wannan birnin za ku dinga ji har a radio ko ana madinatul ilmi wa aliyun babuha هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سندا ولا متنا wannan hadithin bai da tushe bai tabbata ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama la sanadan wala matanan isnadin bai tabbata ba matanin ma bai tabbata ba amma sanadu amma shi isnadin hadithin fal hadithu akhrajahu al hakim wannan hadithin abu abdullahi al hakim ne saburi ya fitar da shi a cikin al mustadrak mujalladin sana uku shafi na 226 an ibn abbas daga abdullahi dan abbas min dariqataini min dariqaini ta hanyoyi guda biyu al awwal hanya ta farko fihi abu salt al harawi a hanya ta farko da aka ruwaito hadithin zuwa ga abdullahi dan abbas a cikin isnadin akwai wani da ake kiransa abu salt al harawi to bari ka ji malaman hadisi me suka faɗa game da abu salt al harami harawi kai qala abu hatim Abu Hatim yake cewa lam yakun indi bi saduqin ba mai gaskiya bane ni a waje na Abu Saltil Harawi ba shi da gaskiya ni a waje na wa qala al-Uqayli Uqayli yake cewa rafidiyun khabib yace dan shi'a ne kazami wa qala ibn Adi ibn Adi yake cewa muttaham ai wannan asal Abu Saltil Harawi din abun tuhuma ne وقال النسائي امام النسائي كتا ليس بثقه با امنتacce bane ونقل الدوري دوري يا رويتو ان يحيى بن معين وثقه شو يحيى بن معين يا تشي ثقه دي بينما نقل ابن محرز عنه انه قال فيه ليس ممن يكذب تاره ده شو واتو ابن المحرز يا رويتو كو يا نقلتو دغا غريشي annahu qala fihi yana fada game da Abu Saltil Harawi laysa mimman yakdhibu baya daga cikin wanda yake ƙarya ma'ana dai kaji abinda malamai suka fada wajen malamai guda uku sun ce ba amintacce bane da za a karbi magana daga gare shi kamar yanda Abu Hatim Al-Uqayli Ibn Adi da An-Nasa'i malamai guda hudu as-sani fihi sai kuma isnadi na biyu an ce hadithun ana madinatul ilmi wa aliyun babuha yana da hanyoyin da aka ruwaito shi guda biyu kaji hanya ta farko akwai Abu Saltil Harawi to hanya ta biyu kuma akwai wani da ake kira Muhammadu ibnu Ahmad ibnu Hakim fihilin shi kuma dha'ifi Al-Hasan ibnu Faham laysa bil qawi Al-Hasan ibnu Faham laysa bil qawi sannan al-A'mash Sulaiman ibn Mihran thika illa annahu mudallisun kaga an samu mutum uku a cikin wannan isnadin na biyu akwai Muhammad bin Ahmad bin Hakim dha'ifi ne akwai Al-Hasan bin Faham laysa bil qawi sannan akwai al-A'mash Sulaiman ibn Mihran to shi thika ne amma innahu illa annahu mudallisun sai dai shi yana yin tadlisi wa qad an'anahu kuma da ya tashi ruwaito wannan hadisin sai ya an'ana shi kuma mudallis kamar yadda muke karanta malaman hadisi sun ce idan mudallis yayi an'ana ba a karbar ruwayar sa ai lam yusarrih bis sama ai bai fada karara cewa ji yayi ba wal hadis adunkule dai wannan hadisin da'afahu aktharu ahli al-ilm mafi yawan malamai sun raurana shi qala al-bukhari imam al-bukhari yace munkarun wannan hadisin munkari ne laysa lahu wajhun sahihun ba shi da wata fuska da ta inganta ka koma cikin kashful khafa al-maqasidul hasana kai shafi na 170 qala abu hatim yace la asla lahu wannan hadisin na ana madinatul ilmi wa aliyun babuha bashi da asali ka koma cikin kashful khafa mujalladi na 1 shafi na 235 qala abu zur'a yake cewa kam min khalqin iftadahu fihi yace an samu mutane da yawa sun kunyata fihi gaman a cikin wannan hadisi ana shi ma hadisin a wajen sa bai inganta ba ka koma cikin tarihu Baghdad mujalladi na 12 shafi na 205 qala al-Uqayli al-Uqayli yake cewa la yasihu fi hadha al-matn shay babu wani abu da ya inganta a matanin wannan hadisi ka koma cikin ad-du'afa al-kabir mujalladi na 3 shafi na 150 qala ibn hibban yake cewa hadha shay'un la asala lahu wannan magana ce da bata da tushe bata da asali ka koma cikin al-majruhin mujalladi na 2 shafi na 151 qala ad-Darqutni imam ad-Darqutni yake cewa al-hadithu muttaribun ghayru thabit yace wannan hadisin akwai ittirabi a cikin sa bai tabbata ba ka koma cikin al-ilal mujalladi na 3 shafi na 247 قال ابن الجوزي يتي لا يصح ولا اصل له كاجي ياندا wannan hadithin yake shan duka ko yace wannan ibn al-jawzi yace la yasih wannan hadithin baya bai inganta ba wala asl lahu bai da asali ka koma cikin al-mawdu'at mujalladi na 1 shafi na 349 wa qala an-nawawi imam an-nawawi wa adh-dhahabi da imam adh-dhahabi wa ibn taymiyata da ibn taymiya والألباني ده شيخ ناصر الدين الألباني دو سنتي موضوع حديث قريه ني كاكا ده كاجي وني ياتي انا اي منزا الله ياتي انا مدينه العلم وعلي باب هكاتي حتارا ها ام بهمتا كو اي كاتي wannan ba hadisi bane hadisi ne ka koma cikin fatuhul mulk malikul ali شافي ده 51 ده كما واتو تلخيص المستدرك مجلد نا 3 شافي نا 126 ده مجموع الفتاوى مجلد نا 18 شافي نا 377 ده ضعيف الجامع حديثي مي لمبا ت 1416 ده haka kaji isnadin wannan hadisin bashi da asali bal ma wa'annan manyan malamai Imam an-Nawawi Imam adh-Dhahabi Ibn Taymiyyah Albani sun ce hadisin ƙarya ne mawdu'i ne amma matan hoto mu koma matanin hadisin yanzu hanyar da hadisin yazo ba ta da tushe an gane ko to mu koma gundarin ana madinatul ilmi wa aliyun babuha famunkarun ita kanta wannan maganar ana madinatul ilmi wa aliyun babuha to famunkarun magana ce munkara li umuri me yasa ta zama munkara sai ce ta zama munkara saboda al'amura kamar haka al'alimu ai shi malami la yuqalu lahu madinatu ilmin an gano malami ba inda ake ce masa wai shine madinatul ilm li'anna almadinata in so kake kace ai saboda fadin ilmin sa kace madinatul ilm kake ciki zaka ce wa mai ilimi kace masa madinatul ilm to ai baka burge ba kuma baka yabe shi ba me yasa li'anna almadinata mahduda domin birni ai yana da iyaka yanzu aka ce birnin Kano yana da iyaka ta gabas yana da iyaka ta yamma ta kudu da arewa duk yana da iyaka in ka kura wannan to ka kura birnin Kano ko kaga kenan kaman ilimin in aka ce ana madinatul ilmi kuna so ku nuna annabi yana da ilimi mai fadi to ai kun nuna ilimin nasa iyakantacce ne tunda ainihin wato kun sufanta shi da madinatul ilm shi yasa sai malai ce shi kansa matanin hadisin ka kalle shi mun karun ne saboda al-alim malami ba a cewa ba a ce masa madinatul ilm li'anna almadinata mahduda bal yuqalu in so ake a ziga malami ko a nuna cewa bujimin malami ne sai a ce bahrul ilm zaka dinga jin ana cewa bahrul ilm ko sama'ul ilm kaga ta ganin karshen sama sama'ul ilm ko fada'ul ilm jejin ilimi fada' an gane ko wa amthali hada makamanta irin waɗannan kalmomin in ma za a faɗa to irin wannan kalmomin ake faɗa ba madinatu ba law sahha qawluhu an ali da ya inganta maganar da annabi ya faɗa game da ali cewa babul madinatul ilm shine kofar birnin ilimin fayata ayyanu to da wannan ya zama tilas anna aliyan aliyu ya zamanto huwal mab'uthu linnasi ajma'ina shi ba an aiko shi zuwa ga mutane baki daya walaysa muhammadin ba annabi muhammadin ba domin shine kofar da haka ne da annabi ya faɗi wannan game da ali to da ya zama tilas ma a ce aliyun huwal mab'uth shine wanda aka aiko shi linnasi ga mutane ajma'in walaysa muhammadan al-ilmu naqalahu an-nabi ghayru ali shi ko ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Aliyu ne kada ya ruwaito shi ba, an gane ko? Naqalahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam, ilimin an ruwaito shi daga annabi gairu Ali, ba Aliyu kada ba, ka azwajihi kaman matan manzon Allah duk sun samu ilimin sa, wa baqiyati ashabihi da sauran sahabban sa. Fa kaifa yuqalu ba'da zalika la yu'akhadhu ilmun nabi, to taya za a ce ba za a karbi ilimin annabi ba, illa an tariqil bab, sai ta hanyar kofa, allazi huwa ali, wanda kofar kuma ita ce ali. Saboda kana cewa wannan hadisin ya inganta, to kenan babu wani sahabi mai ilimi, ba wanda zai zo ma da wani ilimi ya ce ma daga annabi yake sai ya biyo ta ofishin ali radiyallahu anhu. Ina fata an gane. To shi yasa aka ce kaga hadisin isnadin bai inganta ba, matanin shi ma munkari ne. To sai mu tsaya akan al-mabhathul ashir insha Allah, abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ya ba mu lada, kuskuren da muka yi ko cincin harshe Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.